Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 15, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA Africa a Jamhuriyar Niger akan mita 102.5. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Download, duka a zangon FM. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan Birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Maryam a ba mu kanun labarai
To Ladan kasa da watanni uku da zama shugaban Amerika Barack Obama ya fada wa dubban mutane a dandalin Haracani na Birnin Hague cewa matsayin kasar da ta wato ita kadai ta taba yin amfani da makaman nuclear Amerika na da alhakin jagoranta duniya wajen kawar da wannan makami daga doron kasar wata wato wata gada da ake kan ginawa ta rushe a birnin Kolkata dake gabashin kasar India yau Alhamis inda mutane akalla 14 suka halaka wasu da dama kuma sun jakkata A lokacin da take yanke hukunci akan yadda aka yi amfani da wasu kudade, wata kotu ta ce shugaba Jacob Zuma zai mai da kudaden da ya salwantar wajen ginin gidansa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa taron da ake a na makamashin nuclear zai amfani Najeriya ta fannoni daban-daban har da ma hasken wutar lantarki.
Wato shi sha'anin sassa daban-daban na lantarki. Kowanne in ka daga shi yana da abinda zaka ce alasan barka akwai kuma abu na illa da zai iya kawowa
a can jamhuriyar Niger kuma yan boko haram ne suka halaka sojojin kasar har su 6
Duvan Simor et 3 blessés légers parmi nos FDS
wannan mai karanto labarai a gidan radio mallakar gwamnati dake gabatar da sanarwar ma'aikatar cikin gida ya ce sojan Niger 6 suka rasu a take
sai kuma mu kawo muku shirin sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasa da watanni uku da zama shugaban Amerika, Barack Obama ya fada wa dubban mutane a dandalin Haracani na birnin Prague cewa a matsayin kasar da ita kadai ta taba yin amfani da makaman nuclear, Amerika na da alhakin jagorantar duniya wajen kawar da wannan makami daga doron kasa. Shugaba Obama ya ce idan har makaman nukiliya guda ɗaya ya fashi, ta yiwu a birnin New York ne, ko a Moscow, ko a Islamabad, ko Mumbai, ko Tokyo, ko Tel Aviv, ko Paris, ko Prague. Zai iya kashe dubban jama'a, kuma ko ina ne abin ya faru, babu ƙarshen illar da za a iya fuskanta a duniya, ta fuskar tsaro, kariya tattalin arziki, al'umma da rayuwar mu ɗungurin gwam. Daga wannan jawabi na shugaba Obama, an gudanar da tararrukan koli na tabbatar da tsaron nukiliya a shekarun 2010 da 2012 da 2014, wanda ya ingiza ƙasashe da dama wajen bunƙasa tsaron nukiliyarsu don hana su faɗawa hannun 'yan ta'adda. Amma duk da waɗannan nasarorin, har yanzu akwai aiki wurjanjan game da muhimmancin gurorin da waɗannan tararrukan ba su cimma ba. Shugaba Obama ya faɗa a wani jawabi da ya yi a shekarar 2009 cewa kasancewa makaman nukiliya a hannun ɗan ta'adda wata babbar barazana ce ga tsaron duniya. A yau Alhamis aka buɗe taron koli na hudu na tsaron nukiliya a nan birnin Washington inda shugabanni fiye da 50 ciki har da shugaba Buhari na Najeriya suke halarta.
Wata gada da ake ginawa ta rushe a birnin Kolkata dake gabashin kasar India yau Alhamis. Inda mutane akalla 14 suka halaka wasu dama suka jikata a yanzu haka ana ci gaba da aikin ceton mutanen da fallayen kankare suka fado suka rutsa da su a karkashin gadar haka kuma an tura kungiyoyi daga hukumar daga bada agajin gaggawa ta India da ake kira NRDF a takaice da jami'an soja wurin don su bada agaji kafin san su wurin dai mazauna garin da yan kwana sun yi ta amfani da hannayensu a kokarin tono mutanen daga gadar ta afka a kansu director general din hukumar na ta NRDF OP sign ya ce sun samu labarin rushewar gadan cikin gaggawa suka kira commissioner hukumar bada agaji na jihar kuma nan take suka tura kungiyoyin bada agaji guda biyu zuwa wurin ya ce an ma ci sa'a waɗannan kungiyoyin agaji suna wata unguwa cikin birnin na Kolkata a lokacin da wannan hatsarin ya afko shedon ganin da ido sun ce akwai mutane da motoci ciki har da wata bus dauke da fasinjoji fiye da 100 da motocin taxi da dama karkashin gadar a lokacin da ta rufta masu aikin ginin gadar dake aiki tukuru don kammala yashi sun kafa sansannin su kusa da gadar inda suke barci da kuma dafa abinci a wurin gadar
kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A lokacin da take yanke hukunci akan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba Jacob Zuma, kotun kolin Afirka ta Kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar. Kotun ta ce shugaba Zuma zai fitar daga aljihunsa ya biya kudaden da Baitul Malin kasar za ta tantance yawan su waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa. ‘Yan majalisa daga bangaren adawa ne suka kai karar shugaban kasar akan cewa gyaran da gwamnatin kasarsa ta ce ta yi na inganta matakan tsaro sun hada hadda wurin ninkaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makekin ɗakin kallon fina-finai. Kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga dala miliyan 15 zuwa miliyan 20. Kwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba Zuma zai yi ba kawai wata nasara bace ga 'yan adawa hakan kuma zai ƙara ƙarfafa masu so a tsige shugaban ƙasar.
Akalla mutane 6 sun halaka wasu da ba san yawan su ba kuma sun jikkata a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya auna wani jami'in Baitul Malin a garin Galkayo a ƙasar Somalia. Shaidun sun ce dan kunar bakin waken ya rungumi wannan jami'in mai suna Said Ali Yusuf kafin ya tarwatsa kansa ya kuma kashe wannan jami'i da wasu mutane su 5 kungiyar al-Shabab dai ta dauki alhakin wannan al'amari jami'in tsaro a Galkayo dake yankin Puntland sun gaya wa muryar Amurka cewa sun kame mutane da dama dake da hannu a harin bomb din wannan harin na zuwa ne kwana daya bayan da wasu muhara dake tafiya cikin mota suka bude wuta da bindigoji su kashe mutane 6 ciki har da yan kasar Turkiya 2 a Mogadishu babban birnin kasar Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun samar da makamashin nuclear wanda yanzu haka ake yi a nan Washington kuma Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke halartar wannan taron. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce ko baya ga samar da hasken wutar lantarki haka kuma taron zai duba hana bazuwar makamai a hannun waɗanda ba su dace ba irin Boko Haram. A cikin tattaunawarmu Salim da ya kawo ziyara a nan ofishinmu na tambaye shi me ya rage ake tsoro game da Boko Haram bayan an kakkabe su.
Ai kwana a tsaye ya same mu a Najeriya ba za a fasa gadi ana sa ido a kai ba sai nan da shekaru da yawa. Ai yanzu kamar ka ce wai ko a ƙauye an kama barawo ɗaya biyu an ɗaure su suke na ce kowa ya fito da kayansa ya zubar a bakin titi an daina sata. Akwai garin da ba a sata? To ta'addancin nan yadda yake ƙarfi ya mamaye sassa daban-daban na duniya. Salo zai dinga canjawa. Yanzu ba gashi da fito na fito ake da su da soja da 'yan sanda ba? Yau gashi sai suka canja wani abu. 'Yan mata ne 12-13 'yan shekara 10 su sa hijabi su yi ɗamara da bam su je su fasa shi a kasuwa. Ko a masallaci ko coci ko tasha haka dai ake
ka tabo amfani da za a yi ko amfani da wannan zai yi ta bangaren samar da hasken wutar lantarki abin da ɗan Najeriya za su ce ko kuma za su sani shine shin an gama tatsan waɗanda ake da su ne na waɗannan dam-dam din na hasken rana har aka za a kai ga na batun sarrafa nuclear.
Ai baka sani wato shi sha'anin sassa daban-daban na lantarki kowanne in ka daga shi yana da abin da zaka ce alasan barka akwai kuma abu na illa da zai iya kawowa yanzu kamar na ruwa da muke fama da shi irin dam-dam na ruwa ashe wata rana ba a tashi sai a ce ai ba wuta saboda ruwa yayi ƙasa a kogin Niger duk ana irin wannan faruwa ko kuma in gas ne gashi nan muna fama da 'yan ta'adda a yankin Niger Delta a ce sun yi fasa mana pipe na gas tashoshin wuta da sun mutu tashoshin wutar nuclear ita kuma tana da nata tana da hatsari kamar yadda aka gani a kasashe irin su Russia inda ta yi bindiga shakar gas ɗinta ma mutuwa ake ana ganin illa, amma kuma tana da sauki na wato na gudanarwa yau da gobe. Akwai kuɗi da ɗan yawa za a zuba su yayin da za a kafa ta, amma idan aka kafa ta gudanar da ita yau da gobe yana da sauki, kuma idan yana da abun dogaro ne, saboda yau duk inda tashar makamashin nuclear take, shi mai fituna ko mai dan sace-sace zai ji tsoron ya je wurin, saboda ya san cewa in ya tabo wani abu shi gas din shi kansa sai halaka.
Mallan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su.
To daga batun nuclear sai kuma batun yan ta'adda. A can jamhuriyar Nijar kuma, ‘yan Boko Haram ne suka kai sojojin ƙasar su shidda bayan da suka yi musu kwanton ɓauna. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cewar ma’aikatar cikin gidan ƙasar Nijar, da misalin ƙarfe 6 na safiyar jiya Laraba ne, wasu dakarun ƙungiyar Boko Haram suka yi wa wata rundunar sojan Nijar da ake kira Guard National kwanton ɓauna, lokacin da suke shawagi a wani wurin da ke a nisan kilomita 20 a kudu maso yammacin Difa kusa da iyakar Najeriya.
Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant: 6 morts et 3 blessés légers parmi nos FDS.
Wannan mai karanto labarai a gidan radio mallakar gwamnati da ke gabatar da sanarwar ma'aikatar cikin gida ya ce sojan Nijar 6 suka rasu a take, yayin da wasu 3 suka ji rauni. Sanarwar ta ci gaba da cewa askarawan kasar ta Nijar sun kaddamar da shawagi ta sama da ƙasa domin damƙo waɗannan mahara da ake kyautata zaton sun doshi iyakar Nijar ta ɓangaren kudu. Ministan cikin gidan Nijar ya yaba wa dakarun ƙasar saboda dagewarsu wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ke tayar da hankalin bayan Allah da basu ji ba basu gani ba, in ji sanarwar. Jamhuriyar Nijar kamar sauran takwarorinta na daga cikin kasashen da ke fama da hare-haren ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su Boko Haram da reshen Al-Qaeda a yankin Maghreb, kamar yadda aka huskanci wasu tagwayen hare-hare a yankin Tilaberi da yankin Difa ɗaya rana kwanaki 3 kenan kafin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 4. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To daga Nijar kuma za mu koma Najeriya a can jihar Kogi, inda 'yan sanda ne suka kewaye majalisar dokokin jihar ta Kogi. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sabon kakakin majalisar jihar Kogin Honorable Alfa Imam ya ce ba su buƙatar majalisar ƙasa ta shigo cikin al'amarin majalisar dokokin jihar Kogin. Ya ce shi ya sa ma suka garzaya kotu domin a hana majalisar ƙasar shiga cikin lamarin majalisar dokokin jihar Kogin, kamar yadda ya mani ƙarin bayani ta wayar salula.
Kaga su daman da muka ji za su shigo zancen mun ji kotu ne mu nuna, saboda akwai dama judgment da ke kasa da ke nuna cewa ba su da ƙarfin su shigo irin wannan magana.
Ok, yanzu kuna son kotu ta hana su shigowa cikin rigima ku kenan?
Kawai ba su da wannan ƙarfin shigo a kodin rigima na jiha, ba su da shi.
Kamar wancan karon da aka ce an cire shi wancan, ka san an yi a jonin zaman har zuwa wani dogon lokaci, to yanzu wani hali ya aka yi har aka zaɓe ka zama shugaba?
An zo an koma an kama duba shi wannan da aka dige, aka nema a dige ba samu dige shi ba. To yanzu ba kuma da yake mun samu gwamna an nema da shi, dole za a canza don shi wannan kakaki na da shi da gwamna local government da suka fito, shi ma kakakin na da shi din nema ya recommending nawa ga gwamna.
A yanzu dai ɓangaren da ke adawa da sabon kakakin majalisar dokokin jihar Kogin su 13 ne daga cikin mambobi 23 na majalisar. Honorable Goodwin Ojo na cikin 13 da ke nuna adawa da sabon kakakin majalisar. Ga abin da ya ce damun ta wayar salula. To yanzu shi sabon speaker ya ce sun je kotu don a hana majalisa shiga, ku kun yadda da zuwa kotu din? Honorable, me kuke ganin za a yi majalisa nan taku ta zauna lafiya a tafi a kama aiki?
Ni a gani na inda abu ya dagula kaman saman kela, ya yi kamata ne imam mai zai zauna, kowa ba wanda da zai iya zama kujera speaker ba.
Bisani dai na kira kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Ayo domin neman ƙarin bayani akan wannan al'amari, amma bai ɗauki wayar ba, kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani akan saƙon message da na tura mashi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina, a Najeriya.
To mun gode Mustapha. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 11:15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabo ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragamar mulkin Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na fara mu'azzu da kofa tsora ka tsana.
To.
Daga kungiyar ma'abun yaɗa labarai. Tambaya ta shi ne, gwamnati tana ikirarin sakar boko masu fasaha.
Wallahi ba a jin ka sosai malam.
Alhaji Azumai, sai shi sune shi Baharu Mu'azzu Amaru kofa kaura ka tsana. Yana tambaya ne akan.
To.
Hello?
Ci gaba.
Yana tambaya ne akan kutanen da Ibrahim take ikirarin cewa ta amso daga hannun wasu wanda suke kurce tsira da dukiyar al'umma. Yana son shi babban sakatari ba a amsa shi wannan kudaden hannun da wadawa aka aso su kuma nawa ne kuma me ake da kudin a hannu ya kamata a ce gwamnatin APC ta kuma ta kuma bayani shi ne tambayar da yake son yayi sune shi Baharu Mu'azzu Amaru da kofa kawara daga kungiyar ma'abota kafin ya Allah bayani shi gaban kasa tambayar da yake take yake da
to amma shi kanshi shugaban kasa ya taba fadi ma Ingila akan cewa a yanzu haka ba zai fadi wanda aka ko nawa aka karba ba sai an gama karban kudana amma ban san ko shi sakataren yana da Alhaji Mai gare ka.
Eh to Allah kamar da kika fara bayani ina ga kamar duka wannan harka ce ta gaggawa domin shi shugaban kasa kamar da kika fada yayi bayani gamsasshe a zuwan sa Ingila ya fadi cewa ana nan ana karba kuma za a yi bayani wa ƴan Najeriya a daidai lokacin da ya kamata kuma sannan muhimmin abu a cikin wannan harka shine duk ɗan Najeriya a yanzu ba wani ɗan Najeriya da zai fito ya ce shugaban ƙasa ya taɓa zalunci ga kuma inda dukiyarsa yake ko kuma ga kuɗin da ya sata ba. Kowa ya san cewa shugaban Muhammadu Buhari yana da riƙon amana sannan kuma yana kwatanta gaskiya. To babu dalilin da wani zai shakkan cewa wannan kuɗi da ake karɓa ko akuɗin da ake tura su. So ina gani kamar ya kamata mu gamsu da ainihin amsan da ya bayar. Na cewar a yi haƙuri ana nan ana tarawa daɗin a in an tara ma ba a faɗa cewa ana tarawa kuma in an karɓa ma ba a ce an karɓar kuma ba a san ma me ake yi da kuɗin ba kuma ba mai tambaya to yanzu tun da Allah ya kawo shugaba wanda baya boye wannan zai fito ya faɗa ƴan Najeriya da abin da ake ciki ana nan fa ana karɓar dukiyoyinku ana nan ana muku ana taskace shi nan ba da dadewa ba kuma insha Allah cikin ikon Allah za a bayyana nawa aka tara a gurin su waye aka karɓa. So wannan abu ne da yake faruwa yanzu wanda da baya faruwa sannan da yaushe ne ma aka ce an kama wani da ma tuhuman cewar ga kudin da ya ci aka bayyana duniya aka ce a ji a karbo aka ji aka karbo baya faruwa da to wannan duka yana daga cikin canje-canje wanda ƴan Najeriya suke gani wannan canje-canje kuma insha Allah cikin hakuri za a gansu a ƙasa ba wai wani abu ne na maganan zantukan baki haka ba za a gansu a ƙasa cewar ka abin da ya faru ga kuma ya kuɗin da aka samu ga kuma yadda kuɗin za a sarrafa ta to ga gani wannan dai abu ne na hakuri ya kamata ƴan Najeriya su ba wannan gwamnati goyon baya isheshe wannan yaki da ake yi a kwato kuɗin ba wani ake baiwa ba kuɗi ne na al'umman Najeriya kuma al'umman Najeriya za a yi wa aiki da wa'annan kudade.
To bari mu koma Abuja. Abuja mutum na gaba ya tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Sunana Aminu Alhaji Kawo da gidan Buba lafiya karamar hukumar jihar Nasarawa wanda aka fi sani da Aminu Mai Alhaji Kason Maraba. Ina yi mu babban bako barka da zuwa. Ina tambaya lokacin da Allah ya kawo su akan karabar karagan mulki sun ce sun samu kuɗi ba ƙasa ba kuɗi. To wannan kasafin kuɗi da aka yi na wajen tiriliyan shida da wani abu ta wace hanyoyi za a samu wa'annan kuɗaɗe a aiwatar da ayyukan da duk aka tsara a cikin wa'annan kuɗaɗe ina yi ma babban bako wannan tambaya kuma ina fatan zai bani amsa. Nagode.
To Alhaji Mai ka ji tambayarsa ko?
to tambayar sa ai kamar da sani cewar ya sani ba ma wani abu bane an zo an samu kasa ba kudi tattalin arzikin kasar nan ya kare ba kariya bane wasu jihohi ba sa iya ma biyan albashi ba kariya bane wasu kananan hukumomi ba sa iya biyan albashi ba
ranka daidai ka fahimci tambayar shi yana tambaya ne akan cewa eh to ta zo ta gwamnatin ta zo ta ce ba kudi to amma kuma an gabatar da kasafin kudin trillion ina za a samu wannan kudaden tambayar shi kenan
ai wannan tun lokacin da aka gabatar da kasafin kudin shugaban kasa yayi bayani to babu ma bukatar a maimaita bayanin abin da yayi ai an riga an yi gamsasshiyar bayani akan tun lokacin da aka gabatar da kudin a majalisa an riga an yi bayani na yadda za a samu gidin kasafin kudi da kuma ainihin kudin da zai shigo daga man fetur da kudin mai da aka sayar so wannan abubuwa duka abubuwa ne da hukumance a gwamnatance an yi bayanin su gamsassu wanda kuma duk ɗan Najeriya ya kamata ya addu'a cewa dukkan abin da aka sa a cikin wannan kasafin kudi ta amfane mu ta amfani kasar mu wannan shine abin da ya kamata
wato a takaice dai ana kasafin kudi ba lalle sai da kudin a hannu ba ana kasafin kudi ne bisa hasashen abin da za a samu
ai shine ya ja shi kasafi aka ce ai
to bari mu koma Katsina Katsina gare ku
sunana Umar Sana'u ya fi shirye-shirye na kungiyar muryar jama'a shirye-shirye jihar Katsina
to
ina da tambayoyi guda biyu da zan yi ma babban bako a taji mai boni
to
ta farko ita ce akwai yawan cece ku ce da ake kai cikin kasa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cika yawace-yawace zuwa kasashen waje ina so ya faɗa ba amfanin wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa ke
to
akwai ta biyu kuma mu a nan yankin jihar Katsina ne abin da ya shafi Zamfara da Kaduna da Kano akwai wani bala'i ko ikilai da ya samu al'umma ko da ba shi ta da kuma na cikin ta da kuma shin ya za a yi gwamnatin tarayya ta shawo kan wannan al'amuran na gode kwarai da
gaske to ranka ya ka ji tambayoyin nasa ko
ban ji na karshen ba me yace
wa ana mus ana yawan sace-sacen dabbobi a jihohin su
okay to bari mu fara da tambayar sa na farko na maganan yawace-yawace na shugaban kasa wannan abu ne da kamar da farko na dan yi bayani akai saboda mutuncin kasan a idon duniya babu ita da farko saboda kowa ya san irin halin da aka shiga duk inda aka ce Najeriya ko dan Najeriya kallon da ake yi wa dan Najeriya ko ita kasan ke kimanta da ake gani ya ragu nesa ba kusa ba a duniya to na farko da lokacin da shugaban kasa ya hawo maganar yaki da Boko Haram ya ziyarci kasashen yankin yankin nan makwabtanmu musamman ma Niger, Chad, Cameroon da Benin saboda a matsayinsu na makwabta a samu haɗin kai isasshe na yadda za a samu dakushe ƙarfin 'yan ta'addan domin dole sai da goyon baya da haɗin kansu wa'annan nasarar za ta samu a ƙasa wannan kuma shine dalilin da ya sa ya tafi wanda kuma na san ba mai aibanta wannan tafiya sannan na biyu ƙasashen duniya da kaji ya tafi na Turai da sauransu da Amerika ƙasashe ne da suke sha'awan kamun ludayinsa da kuma shi kimansa a matsayinsa na shugaban ƙasa yadda da shi da suka yi na cewar lalle yanzu ne Najeriya ta samu shugaban ƙasa wanda ma ta fuskansa a ƙarƙashinsa za a yi amfani a ga cewar an dawo da zaman lafiya ba ma a Najeriya kadai ba hatta ma Afirka ta yamma da ma Afirka baki ɗaya saboda matsalolin Afirka da Afirka ta yamma shugabanci ne dole ne sai an samu shugaba na gari sannan zai saba ki a sauran rikice-rikice da ya shafi yankunan Afirka ta yamma da ma Afirka din da kuma ƙasa Najeriya din domin duk wani mutum da yake duniya musamman ma shugabanni kamar na Amerika, Ingila, Faransa da Germany da sauransu sun ɗauki yawanci shugabannin Najeriya barayi ne wanda suke sace dukiyar al'ummarsu su je su ajiye a wasu kasashe daban to yanzu aka samu shugaba wanda 'yan Najeriya suka yadda da shi wanda kuma su ma shugabannin duniyar na kasashen duniyar sun yadda da shi sun amince da shi saboda sun san ƙwarewarsa da rikon amanarsa da gaskiyarsa
Alhaji Mala, zan ja maka barki domin lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu, zaka yi da baiwa Malam Umar Sani Audi amsa akan tambayoyin da ya maka. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke sake gayyatar ku masu sauraron mu a makon gobe domin jin wani sabon shiri. A huta lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Zan fara da sabon Aminu Dan Kaduna Amanawa ne. Kace ya kamata gwamnatin jihohin Najeriya su koyi da gwamnatin jihar Nasarawa wajen fitowa da shirin koyawa matasa sana'o'i da basu jarin yin sana'a domin rage zaman kashe wando ga matasa. Shi kuwa Iliyasu Muhammad Tungan Bako cewa tabbas duk kasar take so ta ci gaba sai ta tabbatar cewa matasan ta sun kasance masu dogaro da kai da walwala, wanda hakan zai jawo wa kasar alheri. In sa hannu a kan kasafin kudin da majalisar dokin kasar Najeriya ta mika shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, Allah ya sa hakan ya zama alheri ga talakawan Najeriya. Sako daga Sani Mai Lange-Lange da ango malamin makaranta ya wuri. Ta gaba kuma ta fito ne daga Garbar Sabiola Sa'idawa Gashuwa, kace salamu alaikum VOA Hausa. Harin da ƴan Boko Haram suka kaddamar akan sojojin Niger, wanda ya sanadiyar rasa dakarun kasar Niger su shida, wannan abin Allah wadai ne. Allah ya kare gaba. Sallama VOA Hausa. Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan masifu na tsananin tsadan man fetur da kuma yawaitan tashin gobara a manyan kasuwannin Najeriya. Amin. Sa'o daga Ahmadu Abacha Macina.
To ma da kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Kasa da watanni uku da zama shugaban Amurka, Barack Obama ya faɗa wa dubban mutane a dandalin Harachani na birnin Prague cewa matsayin kasar da ita kadai ta taba yin amfani da makaman nukiliya, Amurka na da alhakin jagorantar duniya wajen kawar da wannan makami daga doron kasa. Wata gada da ake kan ginawa ta rushe a birnin Kolkata da ke gabashin kasar India yau Alhamis, inda mutane akalla 14 suka halaka, wasu da dama kuma suka jikkata. A yanzu haka ana can ana ci gaba da aikin ceto mutanen da fallayan kankara suka fado suka rutsa da su a karkashin gadar. A lokacin da take yanke hukunci akan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba Jacob Zuma, Kotun Kolin Afirka ta Kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar. Kotun ta ce shugaba Zuma zai fitar daga aljihunsa ya biya kudaden da baitul malin kasar za ta tantance yawan su waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa. ‘Yan majalisa daga bangaren adawa ne dai suka kai karar shugaban kasar akan cewa gyaran da gwamnatinsa ta ce na inganta matakan tsaro ne sun hada hadda wurin ninkaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makeken ɗakin kallon fina-finai. Kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga $15 million zuwa $20 million. Ƙwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba Zuma zai yi ba kawai wata nasara bace ga 'yan adawa.
To ma adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma kafin mu tashi, bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora game da rasuwar matarsa a jiya a garin Kwantagora. Allah ya jikanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. An jima muna so ne ku kira mu ku bayyana muna kuma ra'ayoyinku akan ina mafita game da rage yawan sace-sacen mutane. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Maryam Dauda ta tayani gabatarwa da Julie Grace Mawar ta bada umarni da injiniyanmu Sidrak, ni Lana Ibrahim ake cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa, inda Halima da Jamila za su gabatar da shirin yau da gobe, kuma za su tattauna ne akan taɓin hankali bayan haihuwa. A yi saurare lafiya.